Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 14 ga watan Mayu na shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19:25. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Kuma su kuma za a ji mu ne a Alpha Radio. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a ji mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da dare. Baba Yakubu mai kiri ne tare da Hausa Bello dan mai sauro. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ga bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wato babban jam'iyyar adawa a jamhuriyar Niger ta yi bukin cika shekaru 9 da kafuwa. Bayan haka kuma muna dauke da ci gaban hirar wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban hukumar kiyaye hantsira ta kasashiyar jihar Kano ko komanda Ibrahim Sarki Abubakar. Bayan haka kuma za mu nemi ku kira akan wannan batun ku bada ra'ayi ku bayyana ra'ayinku ta yadda za a rage ko kawar da hantsira a kasashen mu amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Falastinawa da dama sun rasa rayukansu fiye da 2000 kuma sun raunana a yayin da aka yi arangama tsakaninsu da jami'an tsaron Isra'ila a kan iyakar Gaza a yau Litinin yayin da dubban mutane ke zanga-zanga kan kaddamar da sabon ofishin jakadancin Amurka da aka yi a birnin Kudus. A yayin da Amurka da Isra'ila ke murnar sabon ofishin, tashin hankalin ya kai kimanin kilomita 100 daga ofishin. Sojojin Isra'ila sun ce fiye da mutane 40,000 ne suka yi zanga-zangar, inda ma'aikatan lafiyar Falasɗini suka ce musu masu zanga-zanga 52 sun mutu sakamakon aman wuta da sakin barkonan tsohuwa da jami'an Isra'ila suka yi. Wannan ranar ita ce wacce aka yi kashe-kashe mafi muni a Gaza tun a shekarar 2014 a lokacin da suka yi yaƙi da Isra'ila. Yayin da yawan waɗanda suka mutu ke ƙaruwa, waɗansu ƙasashe ƙawayen Amurka da Faransa da Burtaniya sun yi kira ga dakarun Isra'ila kansu tsagaita wuta, amma Amurka bata shiga kiran ba don bata yi kira ga Isra'ila don ta dakatar da mayar da martani ga zanga-zangar ba, kuma ta ɗora laifin tashin hankalin kan ƙungiyar Hamas ta ɗauka kan Gaza. 'Yan sanda a Indonesia sun bayyana cewa wani iyalin gida ɗaya ne na mutane 5 suka kai harin ƙunar baƙin wake kan wani ofishin 'yan sanda a Surabaya a yau Litinin har suka yi sanadiyar raunin na mutane 10. Wani bidiyo na ɓoye ya nuna babura 2 a lokacin da suke kusantar wani shingen bincike jim kaɗan kafin bam ɗin ya tashi. Hukumomi sun ce yarinya 'yar shekaru 8 ce kaɗai ta tsira waɗanda suka raunana kuma sun haɗa da 'yan sanda 4 da fararen hula guda 6. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Rikicin da aka yi cikin birnin na 2 mafi girma a ƙasar ya zo ne bayan kwana 1 da wasu 'yan gida 1 su 6 suka kai harin bama-bamai kan cocina guda 3 suka kashe aƙalla mutane 13 da kuma raunana wasu 41. Kafofin yaɗa labarai a Japan da Koriya ta Kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta isa birnin Beijing a yau Litinin domin zaman tattaunawa. Ziyarar ta zo ne mako guda bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna da shugaban ƙasar China Xi Jinping a birnin Dalian da ke arewa maso gabashin ƙasar, wanda shine haduwarsu ta biyu tun ƙarshen watan Maris. Hakan ya biyo bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai Pyongyang. Ziyarar da tawagar Koriya ta Arewa ta kai ita ce ta ƙarshe a baya-bayan nan, cikin 'yan tsirarin hulɗar diflomasiyya ta kawo ƙarshen gabar da ke tsakanin Koriya ta Arewa da ta Kudu a cikin 'yan makonnin nan, tare da taron ƙoli mai ɗimbin tarihi da aka yi watan da ya gabata tsakanin Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in. A ranar 12 ga watan Yuni ne ake sa ran za a yi babban taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa a Singapore. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Saban zababban Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad ya dakatar da babban Attorney General na kasar a shirye-shiryen da yake na sake bude wani bincike mai alaka da asusun saka hannun jarin kasar wanda ake kira 1MBD. Mahathir ya bayyana hakan a yau Litinin cewa zai maye gurbin babban lauya Apandi Ali wanda ya wanke tsohon Prime Minister kasar Najib Razak daga kowane irin laifi a cikin almundahanar da aka yi a shekarar 2016. Hukumomin Amurka sun ce jami'an YNMBD sun yi wadaka da kudin asusun wanda yawansu ya kai dalar Amurka biliyan 4.5 wanda aka samu waɗansu daga cikin kudaden a asusun Najib na banki. Najib wanda shine ya shugabanci bangaren bada shawarwarin asusun ya musanta duk wani zargi da ake yi mishi. Har ila yau Mahathir ya sauke shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa na kasar Zulkifil Ahmad wanda Najib ya nada a shekarar 2016.
Hafsat Bello da mai soro kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu faro rahotannin namu ne daga Jamhuriyar Niger inda babban jam'iyyar adawan kasar ta yi bikin cika shekaru 9 da kafuwa. Yayin da shugabanta kuma tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hamma Amadu ke gudun hijira a kasashen waje bayan da hukumomin kasar suka zargi matarsa da safarin jinjirai. Suleiman Muni Barma na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Dumbun magoya baya ne suka hallara a gangamin da jam'iyyar Modern Lumana ta shirya a zauren Paledu Gan na Fishiye a jiya Lahadi domin shagulgulan cika shekaru 9 da kafuwar wannan jam'iyya da ke matsayin jagorar jam'iyyun adawar Nijar. Shekaru sama da uku kenan da shugabanta Hamma Amadu ke gudun hijira a Turai, lamarin da shugabar matan Modern Lumana Madam Akunu Hadiza ta ce ba zai katse musu hamzari ba a kokarinsu na dora shi akan kujerar shugabancin kasa.
Tunda aka kama President Hamma ba ku kwana kuna tsaye tsayin daka, Allah ya sa duk abin da muka sa cikin ranmu mai kyau Allah ya tabbatar da shi din mu. Duk militant cikin Lumana ina godiya matukan godiya President Hamma a unique candidate.
A sakon bidiyon da ya aike wanda aka haska a yayin wannan biki, Hamma Amadu ya jinjina wa magoya bayansa saboda yadda suke kara nuna jimiri akan abin da ya kira wulakanci da cin fuskar da ake nuna musu. Sannan ya sanar da su cewa ya karbi tayin da uwar jam'iyyar ta yi masa a watan Fabrairu da ya gabata akan bukatar tsayawa takarar shugabancin kasa a zaɓuɓɓukan 2021. Yana mai tabbatar musu da cewa ba abin da zai hana masa shiga wannan fafatawa da yardar Allah.
Kuma il désigné comme votre candidat de 2021. Je serai par la grâce de Dieu candidat. Person sur terre ne saurait l'empêcher.
Jam'iyyun siyasa daga bangarori daban-daban ne suka halarci wannan gangami na cika shekaru 9 da kafuwar jam'iyyar Modern Lumana, cikin su har da jam'iyyar MPN Kishin Kasa wacce a watan jiya ta raba gari da jam'iyyu masu mulki. Honorable Corone Masani shine mataimakin shugabanta na kasa baki daya.
MPN Kishin Kasa tana cikin majority shekara 2, amma ta ga abin da bai da kyawu tace ba ta iyawa. Yau mu kan adawa na UNPN cikin kasa, mu ne mun kai party, mu iko muke bida. An ce wannan kundin tsarin neman iko an yi shi na dan wani ya ci iko an rubuta wani hayya ya ganye tun ba tai ba, ya za mu mutai tare da su. Dan wannan ne muka ce musu da senikin su da kundin zaben su ba mu yarda da shi ba. Da sunan Ibrahim mu Yakuba da sunan MPN cikin kasa, Allah sawo ga sallah taku ta kare lahiya.
A shekarar 2009 ne wasu matasa suka kafa jam'iyyar Modern Lumana a wani lokacin da Hamma Amadu ke kulle gidan yarin kutukale saboda zargin sa da rubda ciki akan kudaden tallafin yan jarida kafin daga bisani a bada belin sa. Haka kuma shine ya kara da dan takarar PNDS tarayya Muhammadu Isu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da gudanar a watan Maris din 2016, a yayin da yake kulle a gidan yarin Filinge saboda zargin sa da sayan jarirai kafin a fice da shi zuwa Faransa neman magani, inda yake ci gaba da hijira. Suleiman Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Suleiman Muni Barma. A hirarsa da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar Kano, wakilin a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi ko komanda Ibrahim Sarki ko ana samun nasara a gangami da suke yi wurin wayar da jama'a kan kiyaye hatsira sai ya ce
to alhamdulillah zamu ce kulliya tana jiya cikin sabulo saboda abu daya su kungiyoyi na sufuri kamar NRTW da Sunarto da sauransu mun samu hadin kansu kwarai da gaske suna kuma horar da membobin su akan su saurare mu su kuma kiyaye dokokin hanya saboda haka kulliya tana bi amma akwai kuma wani abun da muka hanga yanzu nan yawanci wanda suke yin hatsarurukan nan su ba su zama a tasha masu daukan fasinja kan hanya ne yawancin su masu yin overload da yawa masu yin gudu da yawa saboda haka yawanci lokacin da muka yi gangamin nan zaka ga su ba su
nan haka sai akwan bai same su ba
yawa zakon sai dai ko na radio wasu ma ba su saurara ma radio amma duk da haka
to idan haka ne kuke yi akan su
abinda muke yi akan su muna hada kai da kungiyoyin sufuri
to amma kuma kace ai su suna daukar fasinjoji ne a bakin titi dan haka gunda kuke gangami ba sa nan dan haka ba sa samu
sabo abinda nake cewa shine muna hada kai da kungiyoyin sufuri muna yin patrol muna kama su muka same su na farko kenan su ma kungiyoyin sufuri sukan yi patrol suna kama su saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi kenan sannan kuma akwai wani registration da ake yi na motoci koda ba ku san ku zauna a tasha muna da wani ana ce mishi road transport safety standardization scheme wanda duk masu motocin sufuri suka yi register da wannan ana zuwa ana musu abin nan fadakarwa a ofishin su ko kuma a wurin da suke ko daban su ko garejin su
ko madalla a gaida wato Mamudu Ibrahim Kwari ke danda ko komanda Ibrahim Sarki Abubakar na jihar Kano ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 4 ne da minti 40 da kusan da rabi wato da minti 12 ke dan da rabi ko kuma da dakiku 30 sai kuma yanzu a shirya domin a kira a bada ra'ayi akan irin ko kuma wace irin rawa ce fasinjoji ko kuma masu daukan motocin haya bancin direbobi da hukumomi za su iya takawa don kawar da hatsara ko kuma wato rage hatsara kenan a kasashen mu amma kafin nan sai a gyara zama
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to mun sa kira daga Gombe wani ne a Gombe
Abubakar ne daga Gombe
Abubakar to bismillah
ra'ayi na dai akan wannan hadda da suke faruwa gaskiya akwai masu ne da kwaya da sauransu da kuma rashin karatu da ilimi akan ma abun gaba daya
shi yasa ya kake ganin za a shawo kan wannan lamari
doka za a sa musu mai tsauri kuma sannan idan mutum ya kashe rai ya biya diya
na'am to mun gode kwarai da gaske bari mu dauki kira daga Maiduguri wani ne a Maiduguri
Maiduguri Adamu Muhammad ne daga Maiduguri
to Adamu Muhammad bismillah
barakallahu bikum dan ya rike ina neman ku Allah ya kawo kuma na samu dacewa
to alhamdulillah bismillah
gaskiya muna jin dadin shirye-shiryen kwanan sosai yana kayar da amma yanzu ba wani abin da zai mu faɗa dai Allah ya
to an gode kwarai da gaske an gode kwarai da gaske jama'a kada ku shafa kuna za ku kira ne ku ba da ra'ayin ku wace irin rawa ce wato masu daukar motar haya za su iya takawa wurin ganin an rage hatsara ko an kawar da to mun samu kira daga lafiya bari
salamu alaikum
amma alaikum salam wane ne a lafiya
mai mulki Telan Gayu bayan kai gama Suleiman lafiya.
To mai mulki bismillah.
Eh to na bude kenan ban ji dan abin da ake nufin ba.
To shikenan wato muna magana ne akan wani irin rawaje talakawa ma za su iya takawa wurin ganin an kawar ko kuma an rage hatsira akan hanyoyin mu.
Eh to abin da na ganin dai za a tako ina ganin to kaman tsaron da ake sa akan hanya din nan da kaman yanda ake sawa polisawa kan hanya kaga mai yiwa ina da kyau haka din nan.
To mun gode kwarai da gaske mai mulki. Yanzu bari mu je jihar Kano. Waye a Kano?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Hello?
Muna sauraron ka malam.
Baba ku muke barka da yammaci.
Yawa, idan sunan malamin ne.
Yawa mai magana dan Juma mai shago ko kanya a karamar hukumar Sanya dake jihar Kano Najeriya.
To malam dan Juma bismillah na ra'ayinka.
Yawa ra'ayina to yanzu nan dai na kama ku ban san abinda kuke magana ba kai.
To ba laifi insha Allah ka saurare mu zaka ji abinda ake abin nan muke magana akai. Bari mu dauki kira daga Kaduna kafin Malam Danjuma mai saurare mu ya ji abin da ake nufi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
baraka. Wa alaikum assalam.
Na Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Nigeria.
To Malam Adamu Jeji bismillah.
Kuma shawaran da zan bada dangane da rage yawan hadarurruka da ake fama da shi a kasar mu gaba daya.
Na'am.
Wato abin ya rabu gida biyu ne. Na farko dai su kan direbobi motar sai sun ji tsoron Allah wajen sanadar motocin nasu da tayoyi ingantattu. Sa'annan kuma a rage guje-guje. Za ka ga wasu motocin kwatsona ne ake turo su daga kasashen waje wanda kwali kawai suke dauka a kasashen waje can, amma nan sai a make su da jama'a a narka musu kaya mai nauyi. Sa'annan kuma in ka dawo wajen fasinja inda muke da namu laifin mu kuma. Za ka ga mutum zai je Kano ne ya taso daga Kaduna wanda tafiyan awa ɗaya da rabi ne, amma mutum ba zai taso da wuri ba. Yana so a awa ɗaya ne a kai shi ko kasa ma da awa ɗaya. Ya dingi duba agogo ki ne yana matsa ma direba. Ni fa ina da uzuri a Kano, ka fai sauri direba. To idan aka samu mai garaji mai gajan hakuri sai ya dingi banka a motar wuta kuma da ƙarshe ya tsinci kai a rami. Waɗannan abubuwa su ne, sannan ita kuma gwamnati ta tabbata ta gyara hanyoyin motocin gaba ɗaya. Wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da zan bada dangane da alheri gaba ɗaya.
Mun gode Malam Jeje. Har yau dai muna nan a jihar Kaduna ɗin. Waye a Kaduna kuma na biyu?
Baba ya ku mai kyari kwana biyu barka da aiki.
Gaskiya Murtala wallahi yawa ina sa.
To barka da dawo aikin safe. Sunana Murtala ne, ina kiran kuma daga garin Gasa Karza tare da Najeriya.
Yawa bismillah ma Murtala.
To baba ya ku mai kyari, na farko akwai laifin fasinjoji. Direba ne ni baba ya ku mai kyari. Kai su fasinjoji san cewa suna da yanci dan direba ya dauke shi yana gudu su sa ya tsaya inda yan sanda ko wani road safety su kai karan shi. Sai a ajiye shi su a sa su a mota a ji a mai hukunci. Sannan kuma kullum abin da muke gaya a fasa su dinga shiga tasha suna shiga mota. Kuma malaman addinai fa sai sun fito suna gaya wa fasinja fa duk fasinjan da ya shiga mota ana gudu da shi bai magana ba. To in kai je ya mutu fa kamar ya yi shahadar bunsuru ne daga kwata zuwa tukudu. Abin nan ba wani lada, Allah zai tambaye dan yana gani aka kashe shi. Ya kamata malaman addini su tashi su fara wa'azi a kaka da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai ma Murtala. Bari mu je jihar Nasarawa. Ai a Nasarawa.
Hello, sunana Buba Adama Motors daga Nasarawa da Karo Local Government.
To Malam Buba bismillah.
Wato abun da zai taimaka sana
ku na Malam Buba tsaya da kyau layin ka ba shi da kyau. To da alaman layin Malam Buba ga kanan kuma ka fito daga Adamawa Motors wannan maganan ku ce da ina jin da za mu samu yadda muke so. Mun samu kira daga Anacha.
Daga Anacha kuna magana da Alhaji Audu Girema daga nan garin Anacha.
To Malam Alhaji Audu bismillah.
Wato duk abin da yake faruwa akan wannan abubuwan duka laifin fasinja ne, domin su fasinjoji idan wani direba ya dauke su zaka ji suna ayi gudu suna sauri, to duk laifin fasinja ne. Yana ba dora Allah ya kiyaye gaba, Allah ya tsare.
Amin amin amin. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Jos kuma mu ji wane ne a Jos.
Baba ya ku bake ribarka da yamma.
Yawa.
Kana magana da tsohon mai sauraron nan ne naku Officer Yusuf Dan Kaduna na tashar motar bomb daga jihar Plateau.
Allah sarki. To bismillah Officer.
to baba ya ku maro makeri idan tsira yana da sata da dawama fatuna da wari
na'am
daga passenger zuwa driver zuwa su jami'an road safety din duk kowanne yana da nasa laifin
na'am
dalili na kuwa shine su jami'an road safety wallahi na ga maka idan suka gamu da tsofaffi irin mu da tsohuwar mota ko jikin motar ka takaddu ne kai za su wulakanta yaro kuma wanda yake ko laina ba shi da ita shi zai kaga yazo ya wuce su ko uku ba su gamar ba in kaga an tare shi haka to ire-iren mu ake tarewa a baya
okay
sai shi a ce ya wuce ko kuma sai a ce kai parking sai a gama wulakanta ka
to mun gode officer ina jin da officer za mu kawo ƙarshen shirin mu kuma mun gode da waɗanda suka kira mu duka kuma dalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasanni ta kace
labaran wasanni
jama'a mun ji dadi da kuka samu damar sauraron wani sabon shiri na labaran wasanni yau za mu shaga fage da labarin Muhammad Salah dan kasar Misir nan da tauraron sai yake ta ƙara haske a yanzu ma ajiye ma yayi wasu abubuwa guda biyu wato wanda ba duka wani dan kwalle ya taba yi ba a cikin ƴan kwallon da ke bugawa a cikin gasar Premier League ta Ingila na farko ya saka kwallon da ta kensance ita ce ta 32 a kwallon da ya saka a raga a kakar wasannin Premier League na wannan shekarar da muke ciki wanda kuma shine karo na farko da aka samu idan haka ta faru a cikin kakar wasanni mai wasanni kamar 38 a cikin ta haka kuma Muhammad Salah ya zama dan kwallon na farko da ya saka kwallo a ragar kungiyoyi guda 17 na Premier League a cikin kakar wasanni guda aje ne kammala wannan abin tarihi din da ya kasance ɗaya daga cikin wanda suka saka kwallaye a cikin ragar da suka taimaka wa kungiyarsa ta Liverpool ta ci Brighton 4-0 a halin yanzu kuma kofa ta rufe wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na zuwa shiga gasar wasannin cin kofunan zakaru bayan da ta sha kashi a cikin gidanta ma da hannun Newcastle United wanda suka ci su 3-0 Manchester United wacce da man dai ta riga ta samu zarcewa duk da haka ta ci Watford 1-0 domin ta karawa miyar ta ta gishiri a ɗaya bangaren kuma zakaru Manchester City sun tabbatar da cewa sun samu maki 100% a gasar da suke yi a cikin Premier League bayan da suka ci Southampton 1-0 a wasan su na ƙarshe to yanzu dai mun san cewa kungiyoyi guda hudu da za su wakilci Ingila a gasar zakaru ta Turai sun hada da Manchester City din da Manchester United da Tottenham Hotspur da kuma Liverpool wani jami'in wasanni a Najeriya ya ce Najeriya ta samu nasarar kaucewa shiga cece-kucen abinda ake samu a waɗansu ƙasashe inda akan kama 'yan wasa sun yi amfani da magunguna ko kuma ababen sha wanda suke ƙara musu kuzari ya ce hakan ta faru ne ta hanyar ilmantarwa da horaswa mai maganar Akin Gumi Amao shine shugaban kwamitin kula da lafiya na kwamitin Olympics na Najeriya din kuma yana wannan magana ne a hirar da yi da wasu wakili na kamfanin dalilin labarun Najeriya na nan kuma yana wannan magana ne bayan jawabin da yi a wajen wani taron karawa juna ilimi da aka yi a Lagos na kwanaki uku domin tattauna matsaloli irin waɗannan bari mu gargare da bada jinjina da gaisuwa ga dan kwallon kafa na ƙasar kamar wato Karl Toko Ekambi wanda ya zama dan Afrika na farko da ya samu lambar yabo ta Marc Vivien Foe a cikin wasannin league na ƙasar Faransa wannan matashin dan shekaru 25 ya samu nasara akan Wahabi Kazri na Tunisia da kuma Bertrand Traoré na ƙasar Burkina Faso da su ma suka yi kwaɗayin wannan lambar girma din saboda haka yanzu shi to Ekambi shine dan kamaru na farko kuma dan Afrika na farko wanda ya samu wannan lamba wacce aka kirkiro ta domin tuna da shi Marc Vivien Foe wanda ya yanke jiki ya fadi kuma ya mutu a cikin filin wasa a shekarar 2003 shi dai Toka Ekambi ya saka kwallaye har guda 17 wa kungiyarsa ta Angas a cikin wannan kakar wasanni da muke ciki abinda yasa ya zama dan wasa na 8 a duk league din Faransa da ya fi saka kwallo a cikin ragar kungiyoyin da suke adawa da su ha kuma Toka Ekambi yana ɗaya daga cikin ƴan wasan kamaru da suka wakilce ta a gasar cin kofin kalubalen ka da nahiyar Africa da Nations Cup a shekarar 2017 wanda aka yi a kasar Gabon jama'a abinda ya saka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin Allah ya kai ku ta lafiya
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka jakadan Amurka Alexandra Lascaris da kwamandan sojan Amurka da ke runduna Afrika sun yi wani taro a Freetown babban birnin kasar Saliyo don tattauna ayyukan da suke gudanarwa a kasashen Afrika ta yamma. A lokacin ziyarar jakadan Lascaris tare da jakadiyar Amurka a Saliyo Maria Brewer sun sadu da shugaban kasar Julius Maada Bio domin tattaunawa akan harkokin soja, tattalin arziki da kuma tsaro. Daya daga cikin batutuwan masu muhimmanci da aka zanta akan su a lokacin taron shine buƙatar samar da wata dabara game da harkokin teku da za ta taimaka mahukumomin kula da harkokin sufurin tekuna da za su taimaka wa ƙasar ta Saliyo wajen tsara manufofinta a nan gaba don samun riba mai tsoka kuma da dorewa da hada-hada da take gudanarwa a cikin teku. Amurka tare da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya kwanan nan sun ɗauki nauyin wasu shirye-shirye da niyyar shimfiɗa dabarun ayyukan tekuna na da manufar sufuri da hidimomin ruwan ƙasar da kuma matakan da gwamnati za ta ɗauka don tabbatar da tsaron teku waɗanda dukkan su ke jiran amincewar gwamnatin ƙasar. Rawar da sojan ƙasar Saliyo ke takawa a shirin wanzar da zaman lafiya shi ma wani batu ne da ya janyo tattaunawa mai zurfi. Jakadan Amurka guda biyu sun jaddada cewa akwai buƙatar Saliyo ta samu hanyoyin ƙarfafa gwiwar rundunoninta na mayaka da yadda za ta shirya su kasance runduna mai tarbiyya wacce ta samu ingantacciyar horaswa kuma take iya bada jagoranci. Haka kuma a tattaunawar da suka yi da sabon ministan tsaro na Saliyo Simon Sherif, wakilan na Amurka sun yi tayin bada taimakon Amurka wajen tsara ingantaccen hanyoyi masu rahusa da za a yi amfani da su wajen kayan aiki don tabbatar da cewa rundunar sojan koda yaushe tana cikin hayyacinta idan ana maganar ayyukan kiyaye zaman lafiya. A ƙarshen ziyarar shi, jakadan Lascaris ya ce ya ji daɗin ganin yadda ake gudanar da demokaradiyya a Saliyo kuma ya taya 'yan ƙasar murnar nasarar da suka samu wajen gudanar da zaben da aka yi. Wakilan sun yi godiya ga damar da suka samu na haduwa da shugaba Bio sun ce kuma Amurka tana fatan ganin an ci gaba da samun wannan haɗin kan da ke tsakaninta da al'umma da kuma gwamnatin ƙasar Saliyo. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu ko labarai ne amma wannan karo a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yana neman hanyar da zai taimaka wa wani kamfanin fasaha mallakar kasar China domin ya dawo da shi cikin harkokin kasuwanci bayan da hukuncin wata kotun Amurka ya janyo masa matsaloli. Sabon zababban Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad ya dakatar da babban Attorney General na kasar a shirye-shiryen da yake na sake bude wani bincike mai alaka da asusun saka hannun jarin kasar da ake kira 1MBD. Mahathir ya bayyana a yau Litinin cewa zai maye gurbin babban lauya Apandi Ali wanda ya wanke tsohon Prime Minister kasar Najib Razak daga kowane irin laifi a cikin almundahanar da aka yi a shekarar 2016. Hukumomin Amurka sun ce jami'an 1MBD sun yi wadaka da kuɗin asusun wanda yawansu ya kai dalar Amurka biliyan 4.5 wanda aka samu waɗansu daga ciki a asusun Najib na banki. Kafofin yaɗa labarai a Japan da Koriya ta Kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta isa birnin Beijing a yau Litinin domin zaman tattaunawa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan dare. Sai can da safe za a ji wasu abokan aiki mu dauki da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin wanda ta taimaka min muka gabatar da shirin,
Hafsat Bello dan mai sauri,
da kuma wacce ta shirya ta bada umurni Julie Gresham, da injiniyan mu na wannan dare Suleiman Tarawale. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, nake cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa, amin sun ma. Assalamu alaikum.